نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بركة مدى ساكة سادوا وانا مسلا شمي تارن البركة مسلا شم عثمان ابن عفان لكي نقدن قيا
نعم
اتكي وانا قرينا كانوا وانا يمجمي البركة نجمع
نعم
يومنا الشاء أكو قوة الجماد الثاني هجر المنظور صلى الله عليه وآله وسلم دمو ليلة لي هدو دا أربعين هدو
نعم
وانا كما يكي دي 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 الشدة قوة دي ميلادية تدمو ميلة عشرين أكو
نعم
وانا مجلسي أنا ماكو ماكو دمكي كراتو تشكين تفسير القرآن ميقرما كما منا تشكين تفسير سورة آل إمران إن ذا متاشي كان آية عشرين بكوي. بسم الله. Yawa akwai taimakon sautul haq da aka saba karba lokaci bayan lokaci, haka muke tunatar da yan uwa da suka saba taimakawa. Allah subhanahu wataala ya sa kowa a cikin mizanin ayyukansa na kwarai, ubangiji ya kara albarka a cikin rayuwa da dukiya. Akwai kuma amplifaya da ta samu matsala ranar juma'a, ana hudu ba waccan juma'a ko wannan juma'a, waccan juma'a da ta wuce kuma wani bawan Allah an take so wata sabuwa ya kawo, sashi addu'a Allah subhanahu wataala ya bashi gwaggwaban lada,
amin,
subhanahu wataala ya albarkaci rayuwarsa,
amin,
ubangiji ya albarkaci dukiyarsa,
amin,
Allah ya yawaita mana irin su a cikin al'umma,
amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب.
الله سبحانه وتعالى يقول اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، كتي يا الله ما ملك ملكي كنا بعد ملكي قواندك قداما. وانا آية مجي تفسير انت كن ساتك عدسك قباتا ذامو شقا آية تولج الليل في النهار. Wannan aya ta 27 ci gaba ne da bayanin mulkin Allah subhanahu wataala. Allah subhanahu wataala ayar da ta gabata ya bayyana cewa dukkan mulki nashi ne, shine malikal mulk, ma'ana komai yana hannunsa, shi yake jujjuya abin da yake jujjuya komai yadda ya ga dama, yake bayarwa yake hanawa, komai yana tafiya ne karkashin ikonsa. Sannan a cikin ayar yace biyadikal khairu, alkhairi yana a hannunka, ma'ana alheri duka ya tattara tare da kai, saboda haka dukkan ayyukan da kake yi alkhairi ne, da bayarwar da hanawar da ainihin daukakawar da kaskantarwar, duka aikin Allah ne kuma alkhairi ne, alkhairi ne a wajensa shi, koda abin bai kasance alkhairi ga wanda ya faru gare shi ba, amma Allah a wajensa alkhairi ne. To cikin irin mulkinsa, isasshen mulkinsa, yake ƙara bayyana mana wani bangare na isarsa da kuma cikar mulkinsa da kuma alkhairinsa wanda yake ya shafi duka halittun sa yace tulijul layla fi an-nahar kana shigar da dare a cikin yini wa tulijul nahara fi layl kana kuma shigar da yini a cikin dare wa tukhrijul hayya min al-mayyit kana fitar da mai rai daga matacce wa tukhrijul mayyita min al-hayy kana kuma fitar da matacce daga mai rai wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab kana azurta wanda kaga dama ba tare da lissafi ba. Allah subhanahu wata'ala yake bayyana cewa shine yake shigar da dare a cikin yini, saboda haka sai dare ya ƙara tsawo yafi ni tsawo. Haka nan watulijun nahara fil layl kana shigar da yini a cikin dare, saboda haka sai yini yayi tsawo yafi dare tsawo. To duk abin da ya ragu daga wannan zai zama ƙari ne a wannan, abin da ya ragu daga yini zai zama ƙari ne a dare, abin da ya ragu kuma daga cikin awannin dare zai zama ƙari ne a cikin awannin yini. Ibn Kathir alayhi rahmatullah yake cewa ai ta'khudhu min tuli hadha fatazeeduhu fi qisari hadha faya'tadilan, kakan yanki wani abu daga tsawon wannan ka ƙara shi a gajartar wancan sai su zama sun daidaita. Wato idan wannan yana da tsawo wannan ya gajere ne, sai yanko wani abu daga jikin mai tsawon ya hada shi daga cikin tare daga jiran sai su zanto sun daidaita. Sun ba ta'khudhu min hadha fi hadha fayatafawatan, ko kuma daga wannan ka cira ka ƙara a wannan sai zanto wani yafi wani. Sun ma ya'tadilan, kuma sannan su dawo su daidaita. Wa hakaza fi fusul as-sanati, haka abin yanzu ta faruwa a cikin wato lokutan shekara, rabi'an wa sayfan wa kharifan wa shita'an, lokacin damana da lokacin kaka, da lokacin zafi da lokacin kaka da lokacin sanyi, kowane lokaci Ubangiji subhanahu wata'ala yana sanya shi a wani gwargwado yadda Ubangiji subhanahu wata'ala ya ga dama. Ibn Atiyya yace wannan ayar har ila yau takan iya daukan ma'anar ta'aqubil layli wan nahar, ta'aqubil layli wan nahar, wato wannan ya mai gurbin wannan, wannan ya mai gurbin wannan, dare ya zo ya mai gurbin yini, idan yini ya zo ya mai gurbin wato ya mai gurbin dan uwansa, kamar mai gurbin shine Ubangiji subhanahu wata'ala ya ambata da shigarwa, ya shigar da ɗaya cikin ɗaya, ma'ana ɗaya ya shiga ɗaya ya maye gurbinsa, dare ya shiga yini ya maye gurbin yini ya shigo dare abin nan ya maye gurbin dare. To idan ya zanto lokacin sanyi dare yakan yi tsawo kamar irin wannan yanayi da muke ciki, to zai zama gari kuma ya yi sanyi sosai, lokaci sanyin ma ya yi tsanani, ba don kuma saboda rashin samun zafin rana a doron ƙasa, zafin rana zai zama baya bugun doron ƙasa, shu'a'u shams zai koma ya zama amudi, ya zama kamar sanda haka yake tafiya, ba a baje yake ba, kamar yadda yake idan lokacin zafi ne. Idan lokacin zafi ne kuma sai ya zanto yanayi yayi zafi sosai, domin a wannan lokacin hasken rana yana dukan wato doron ƙasa. Yana daga cikin hikimar Ubangiji subhanahu wata'ala sanya yanayi yana shigar junansa, wannan ya shiga wannan, wannan ya shiga wannan, kuma ya zanto shigar da yake yi tadrijiyan, ba gaba ɗaya ba a lokaci guda, a'a a hankali a hankali, lokacin yana ja. Za ka ga cewa idan lokacin faduwar rana ne, za ka ga cewa yana ƙaruwa a hankali a hankali, da tana faduwa shida, ta da tana shida da rabi, har zuwa ta kai bakwai, lokaci kuma tana bakwai, ta dinga jawowa baya kaɗan 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 kaɗan, ba lokaci ɗaya kawai za a wayi gari a ga canjin bagatatan ya faru kwatsam ba, yana faruwa ne kaɗan 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 kaɗan. To duk cikin wannan akwai hikima ta Ubangiji subhanahu wata'ala, domin wannan yana da tasiri bisa halittun da Ubangiji subhanahu wata'ala ya yi daban-daban, na ɗan adam, na tsirrai da suke bayan ƙasa, da tafiyar ita kanta wato rayuwar gaba ɗaya. Saboda haka duk wanda yana daga cikin tsare-tsaren Ubangiji subhanahu wata'ala da yayi, ya zuba wato watannin shekara, kwanakin shekara akan waɗannan tsarurruka guda huɗu, waɗannan lokuta da ake wato gani guda hudu lokacin damana sannan azo a lokacin zafi sannan azo a lokacin kaka azo a lokacin sanyi to kowanne zaka ga cewa akwai wani abu da ya shiga ya raba tsakanin lokacin zafi da lokacin sanyi ana samun lokacin kaka yana shiga tsakanin su lokacin sanyi da lokacin zafi lokacin damana yana zama ya raba tsakanin su wato ba za tashi daga sanyi kawai a shiga zafi daga zafi a shiga sanyi zaka samu cewa akwai wani abu da ya raba tsakanin su an gama zafi an gama zafi to sai damana ta ga damana sai ai kaka sannan sai ai sanyi to haka abubuwan suke ubangiji subhanahu wataala yayi wannan duk yayi wannan ne saboda amfanin dan adam da kuma dabbobi da Allah ya halitta da tsirrai kowanne akwai irin gargwadon yanayin da yake bukata akwai gargwadon sanyin da yake bukata akwai gargwadon zafin da yake bukata saboda haka ba a sanya lokaci ya zama kowane lokaci ya zama zafi ba ko kuma kowane lokaci ya zama sanyi da zama na akwai lokacin zafi akwai lokacin sanyi akwai lokacin saukar ruwan sama akwai kuma lokacin da ruwan sama yake daukewa duk wannan yana daga cikin aikin Allah kuma yana daga cikin nuna isar mulkinsa saboda haka duk wannan wani bangare ne na fadar sa malikal mulki cewa mulkin a hannunsa yake kuma yadda mutum ya kai ga mulki ko ga isa bai isa ya canza wannan tsarin ba yadda Allah ya yi wannan tsarin haka kowa nan gani nan bari ba wanda isa ya ce zai canza wa Allah wannan tsarin ce su a wannan shekara suna son kaza ko ba sa son kaza yanzu muna cikin lokacin sanyi duk inda ake sanyi haka zai zama a cikin sanyi din za a ta zama har sai lokacin da Allah ya so ya tafiyar da wannan ya kawo kuma wani abu akasinsa saboda ka ko an so haka za a yi ta zama sai da ita neman kuma yan dabaru idan za a kare kai daga wannan sanyin haka na in zafi ya zo shi ma sai dai dan adam ya ta neman hanyoyin da zai samu ya kare kansa daga zafi kuma ubangiji ya tanar wa dan adam abinda zai yi amfani da shi lokacin sanyi da abinda zai yi amfani da shi lokacin zafi wannan yana cikin mulkinsa saboda haka wannan bayani ne na tafsili ne wato karin fashin baki ne game da fadar Allah malikal mulki yace malikal mulki to sai shiga fashin baki to til mulka man tasha fashin baki ne na malikal mulki wa tanzi'ul mulka bimman tasha fashin baki ne wato izzu man tasha fatun baki ne wato zillu man tasha fashin baki ne sannan tulijul layla shi ma fashin baki ne tulijul nahara fil layl shi ma fashin baki ne sannan ce wa tukhrijul hayya min al mayyit kana fitar da mai rai daga matacce kana fitar da dan adam da dabbobi masu rai daga dugon maniyyi idan ana maganar rayuwa ba ana maganar rayuwa wato ana maganar wato wani abu da yake motsa da irada shine ita ce alhaya din da ake magana a kai ba rayuwa ilimin kimiyya yake magana a kansa ba ce duk wani abu da ka gani akwai yana da wani abu nashi na rayuwa ko maniyyi da yake dauke da kwayoyi na halitta a cikinsa ce suna da rai da sauransu wannan rayuwa ce ba ita ake magana rayuwar da ake magana ita ce rayuwar da take taskare da motsi da irada da mutum zai duk wani abu mai rai da zai iya motsawa in ya ga dama ya tsaya in ya ga dama shine rayuwar da ake magana an fahimta saboda haka Allah subhanahu wataala yana fitar da alhayy min almayyit yana fitar da dabbobi dan adam daga dugon mani haka nan yana fitar da dabbobi daga dugon mani na jinsin su dabbobi haka ne yana fitar da shuka daga abinan alhabba ka saka kwaya a cikin ƙasa aka shuka ta kuma za ta fitar da tsirrai ko a ɗau ƙwallon dabino a jefa shi cikin ƙasa daga baya a samar da itaciyar dabino ko abin nan kaza ta yi ƙwai wannan ƙwan daga cikin ƙwan nan wanda mayyit ne sai kuma kaza ta fito daga ciki yana daga cikin wannan mahaifiya tana mai ciki ta rasu a kuma fahimci ɗan yana nan da ransa a yi mata aiki a fitar da ɗan da ransa kaga wannan ma yana daga cikin wa yukhrijul hayya min almayyit mahaifiyar ta rasu amma kuma an fahimci cewa ɗan yana da rai a cire dan daga cikin cikinta. Allah yana cewa kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumeetukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Tayaya kuke kafircewa Allah alhalin kun kasance matattu, fa ahyaakum sai raya ku, thumma yumeetukum sannan zai karbi rayukan ku, thumma yuhyikum sannan ya sake raya ku, thumma ilayhi turja'un sannan zuwa gare shi ake mayar da ku. To wannan wato rayuwa ce hissiya, akwai rayuwa ma'anawiya da mutuwa ma'anawiya, akwai wato rayuwa ta fuskar ma'ana da kuma mutuwa ta fuskar ma'ana. Kamar misali, mumini rayayye ne, kafiri kuma matacce ne, ko da yana da rai irin wannan rai da muke magana a kansa, yana motsi yadda ya ga dama, to amma kuma matacce ne saboda ya rasa hasken imani, ya rasa ruhin imani a cikin zuciyarsa, saboda haka matacce ne. To kaga Allah subhanahu wataala yakan fitar da mumini daga tsatsan kafiri, akan fitar da mumini daga tsatsan kafiri. Yawancin sahabbai iyayensu basu riski musulunci ba, wasu kuma sun riski musulunci basu musulunta ba, saboda haka su kuma suka zo suka karbi musulunci suka zama musulmi. Kaga su rayayyu ne iyayensu matattu. Abu Jahal ɗansa ya musulunta, Safwa abin nan Ikrima. Ikrima rayayye ne, amma Abu Jahal matacce ne. Khalid ya musulunta, mahaifinsa Al-Walid bai musulunta ba. Saboda haka kaga shi rayayye ne, ubansa kuma matacce ne. Amr ibn al-As, al-As ibn Wa'il bai musulunta ba. Ɗansa Amr da jikansa Abdullahi duk suka musulunta. Kaga wannan duk fitar da rayayye ne daga matacce. Allah yana cewa awa man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas kaman mathaluhu fi adh-dhulumati laysa bi kharijin minha. Allah ce yanzu shin wanda yake matacce sai muka raya shi, muka sanya masa haske da yake tafiya a cikinsa tsakanin mutane, zai zama kamar wanda yake fi dhulumati, kamar wanda misalinsa yake cikin duffai, ba zai fito daga ciki ba. Saboda haka kaga kafiri lokacin da yake kafirinsa mayyit ne, matacce ne. Shi yasa ya ce awa man kana maitan, yayin da ya musulunta ya samu rayuwa. To wannan mutuwa ce adabiyya ma'anawiyya, haka nan rayuwar mumini shi ma rayuwa ce ma'anawiyya adabiyya. To duk Allah yana yin wannan, yukhrijul hayya min almayyiti, sannan wa yukhrijul mayyita min alhayy, yana fitar da matacce daga mai rai. To yana fitar da matacce daga mai rai, kamar yadda dugon mani zai fita daga mai rai, kamar yadda kwan kaza zai fita daga jikin kaza, kamar yadda kwallon dabino zai fita daga cikin dabino. Duk wannan fitar da mai matacce ne daga mai rai. Wannan rayuwa ce wacce take hissiya, akwai rayuwa ma'anawiyya da muka ambata, da kuma matuwa ma'anawiyya. Allah yakan fitar da kafiri daga tsatsan wanda yake mumini, kamar ɗan annabi Nuhu alaihi salam, kafiri ne, mahaifinsa kuma annabin Allah ne, bal ma yana cikin ulul azmi minar rusul, yana cikin manya-manyan annabawa. Kaga an fitar da kafiri daga matacce, an fitar da matacce daga mai rai, an fitar da kafiri daga wanda yake mumini ne. Sauraka ana iya samun mutumin da yake mumini ne, ɗansa kuma ya zama ya yi ridda. Sau nawa ne aka samu, musamman a wannan rayuwar tamu, sai ka samu ubansa mumini ne, amma shi uwansa ya yi imani amma shi ya yi ridda. Da yawa akwai cikin maguzawa wanda za ka samu waɗanda abin nan, wasu ‘yan mishan Nasara da za ka samu, musamman namu nan na Arewa, sauccin Arewa, za ka samu iyayensu sun karɓi musulunci a hannun irinsu Sardauna, amma daga baya ‘ya’yan suka yi ridda. To suna nan, da yawa za ka samu cikin ‘ya’yan wasu manya ma, za ka samu duka shi mai imani, su kuma duk kafirai. To duk wani yana daga cikin khurujul mayyita min alhayy. Saboda haka Ubangiji subhanahu wataala yakan yi ikonsa yadda ya ga dama. Saboda haka abubuwan da suke kishiyantar juna, mutuwa da rayuwa kishiyoyin juna ne. amma Allah yakan fitar da ɗaya daga cikin ɗaya to babu wanda zai iya wannan aiki sai Allah subhanahu wataala ya fitar da min ash-shajari al-akhdari naran wa bishiya ce koriya shar dan ya shatab amma kuma daga jikinta a fitar da wuta da wuta wani abu ne da baya tafiya da abin da yake da danshi ko yake da yake danye amma kuma Allah in ya ga dama zai yi hakan to duk wanda yana daga cikin isar mulkin sa sai yana daga cikin malikal mulki da ya fada ya kawo abubuwa da akasi daga cikin ni'ima mutum ya hadu da wata azaba wani yana cikin ni'ima amma kuma sai a cikin wannan ni'imar da yake ciki sai Allah ya hada shi da wani tashin hankali kuma duk wannan ni'imar da take baibaye shi gaba ɗaya ta juye ta zama masa bala'i ko kuma yana cikin wahala kawai Ubangiji subhanahu wataala ya kwararo masa wata ni'ima wanda za ta mantar da shi duk wannan wahalar da ta kewaye shi saboda haka Ubangiji yana yin wannan ya fitar da wani abu daga kishiyarsa to babu wanda zai inkarin aikin Ubangiji subhanahu wataala sai wanda yake jahili wawa mara hankali amma wanda yake ganin tafiyar duniya da yadda take gudana dole ya da cewa akwai wani isasshe wanda babu ya shi shi yake gudanar da ita kuma wanda yake yin abin da ya ga dama ala kulli shay'in qadir kamar yadda ayata ta rufe huwa ala kulli shay'in qadir kome yake so yana iya yi saboda haka babu abin da yake gagarar Ubangiji subhanahu wataala sannan yace wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab kana azarta wanda ka ga dama ba tare da lissafi ba wato wanda ka ga damar bashi arziki mai yalwa sai ka bashi ba tare da wani lissafi ko kuntatawa ba wannan arziki anan ya kunshi arzikin duniya da na lahira tarzuqu man tasha'u bighairi hisab arziki anan ya kunshi arzikin duniya da na lahira arziki iri biyu ne akwai arzikin da gangar jiki take ginuwa da shi arzikin da gangar jiki take zunuwa da shi shine kamar abinci da mutum ke ci da abin da muke sha da guraren da muke zama da abubuwan da muke hawa da sauran waɗannan abubuwa ne da suka shafi hidimta wa gangar jiki wannan shi ma arziki ne wannan Allah subhanahu wataala yana ba da shi ga kowa ba wasu nau'in mutane yake bawa baban da wasu duk wanda ya ga dama daga cikin halittar sai yana bawa mumini yana bawa kafiri yana bawa mutumin kwarai yana bawa mutumin banza kai hatta dabbobi yana ba su saboda haka Allah yana ba mu waɗannan yana ba kullun numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdura duka waɗannan mu muke ba su mu ƙara musu ha'ula'i wa ha'ula waɗannan da waɗannan muminai da kafirai mutanen ƙwarai da na banza duk mu muke ba su wa ma kana ata'u rabbika mahdura kyautar ubangijinka ko baiwarsa ba a bar hanawa ba ce saboda haka Ubangiji yana wannan to wannan arziki ne rizqun ne taqumu bihi al-abdan arziki ne wanda wato gangar jiki take ginuwa da shi to kuma akwai arzikin da bihi qiwamul qulub wanda zukata ne suke tsayuwa da shi wanda arziki ne amma wanda yake gina zuciya ba gangar jiki ba yake gina ruhi da dan adam daman haɗi ne tsakanin gangar jiki da ruhi wannan shine dan adam jasadun ne da kuma ruhun idan aka zare ɗaya ba ɗaya to babu dan adam in ya zama akwai jasad babu ruh sai ya ce gawa idan ya zama na ruh ne babu jasad to babu shi babu dan adam din saboda haka duka biyun su suka haɗu suka zama dan adam to akwai abinda Allah ya hore masa na arziki wanda zai gina bangaren jiki akwai kuma abinda Allah ya hore masa na arziki wanda kuma shi kuma zai gina bangaren zuciya bangaren ruhi wato shine kamar imani kamar ilimi mai amfani kamar aiki na kwarai waɗannan duka wato daidai suke kuma sun fi amfani ga dan adam fiye da yadda cinsa da shansa yake ma gangar jikinsa amfani mutum ya zama mai mumini wanda ya san Allah ya san matsayin Allah yake wato ganin girman Allah a zuciyarsa sannan ya zanto ya samu ilimi mai amfani kuma ya zanto yana aiki na kwarai da wannan ilimin nasa to wannan arziki ne ubangiji ya bashi wanda shi kuma shi zai gina masa zuciyarsa to kaga wannan arzikin ba kamar irin wancan ba wancan arziki ne da Allah yake baza shi kowa da kowa yana iya wato samun kasansa a ciki shine kullun nubiddu ha'ula'i wa ha'ula kowa na iya samun kasansa a wancan amma wannan arzikin nau'in na biyu saboda tsadarsa ba kowa yake samu ba sai wanda Allah subhanahu wataala ya masa gaban katar haka ba kowa yake yin imani ba in an samu imanin ba kowa yake zama mai ilimi mai aiki da ilimin sa ba in an samu ilimin ba kowa yake samun aiki da ilimin sa ba saboda haka wanda Allah subhanahu wataala ya zaba shine yake bashi kasan da ya ga dama kuma daga cikin wannan bangaren muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bamu kaso mai tsoka a cikin wannan arzikin na biyu to wannan arziki ne da ake samun shi a nan duniya arzikin lahira kuma shine abinda Allah subhanahu wataala ya tanada wa mu'minai na gidan aljanna da ni'imar da take ciki iri iri da ubangiji subhanahu wataala ya masa tanadi wanda za su shiga su zauna ciki har abada kamar yadda man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna aljannata yurzaquna fiha bighairi hisab Allah ce wanda yayi aiki na kwarai namiji ne ko mace alhalin yana mu'mini Allah ce to waɗannan za su shiga aljanna fa ulaika to waɗannan yadkhuluna aljannata za su shiga aljanna yurzaquna fiha bighairi hisab za a rika azurta su a cikin ta ba tare da lissafi ba ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون kada ku yi tsammanin wadanda aka kashe kada kai tsammanin wadanda aka kashe saboda Allah a tafarkin Allah amwatan kakkai tsammanin su matattu ne bal ahya a rayayyu ne inda rabbihim yurzaquna ana azurta su a wajen ubangijin su saboda haka yan aljanna a gidan aljanna suna samun arzikin aljanna akai akai babu kakkautawa babu yankewa safe da yamma arziki ne baya yanke musu babu wani lokaci da za a ce ana wani scarcity a ce babu isasshen man abin nan man mota ko abin hawa babu isasshen kaza babu wannan kullun arzikin su ne ke la yasma'una fiha lagwan illa salaman wa lahum rizquhum fiha bukratan wa ashiya Allah ce ba sa jin wata maganar banza a cikin gidan aljanna illa salaman sai sallama sai magana sai sallama da mala'iku za su yi ta musu boye dunan su za su rika yi wa dunan su sallama wa lahum rizquhum fiha bukratan wa ashiya suna da arzikin su a gidan aljanna safe da yamma saboda haka kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutashabiha wa lahum fiha azwajun mutahhara wa hum fiha khalidun saboda haka arziki ne yake zuwa musu akai akai ba tare da sun wahala ba ba sa buƙatar wani abin ciwon kai wajen neman arzikin su sai dai duk sanda suka buƙace shi su ganshi Allah ce wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab ba tare da lissafi ba wato ubangiji yana bayarwa ba tare da kididdiga ba wannan ba yana nufin cewa al-arzaqu laysat muqaddara ba yana nufin cewa arzikin kowa Allah bai sanya shi gwargwadon yadda yake ya ga dama ba komai ubangiji subhanahu wataala ya kaddara shi kuma komai yana bada shi gwargwadon yadda ya kaddara wa kullu shay'in indahu bi miqdar kowane abu a wajensa daidai gwargwado ne saboda kowanne yadda ubangiji ya tsara haka yake ci wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu wa ma nunzilu illa bi qadarin ma'lum ce komai taskar sa tana wajen mu babu wani abu face taskar sa tana wajen mu sannan wa ma nunzilu illa bi qadarin ma'lum ba ma saukar da shi sai da sanan gwargwadon gwargwado sananne haka nan ubangiji subhanahu wataala shi yake bayar da kyauta gwaggwaba kyautar da baya tsoron wai za abin da yake hannunsa zai kare kyauta yake yi kyautar wanda baya tsoron abin da yake tare da shi zai kare kuma yana bada shi ne tafaddulan wa karaman bi ghairi iwadi haka yake ga dama ya baka bisa karamci bisa kyautatawa ba yana jiran ka bashi wani abu ba baya buƙatar ka bashi wani abu madadin abin da ya baka baka abin da yake gurin Allah bayarwa kawai yake ma inda kum yanfad wa ma inda Allah baka abinda kuke da shi shi yake karewa amma gurin abin da yake wajen Allah wanzaje ne inna hadha rizquna ma lahu min nafat lace wannan shine arzikin mu wanda baya karewa to kaga idan muka fahimci haka muka yadda cewa arziki daga Allah yake kaga ya kamata a ce duk mai hankali ya kulla faransa a gurin Allah subhanahu wataala cewa ubangiji subhanahu wataala zai bashi kada ya kulla faransa cewa wani da wani ne zai azurta shi ya dauka Allah subhanahu wataala zai bashi ya nema wajen Allah innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa fabtaghu indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilayhi turja'un Allah yake cewa innal ladzina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqa wadannan da kuke bautawa ba Allah ba ba sa mallakar muku da wani arziki fabtaghu indallahi rizqa ku nemi arziki a wurin Allah wa'buduhu ku bauta masa washkuru lahu kuma ku gode masa ilayhi turja'un zuwa gare shi ne ake mayar da ku sannan Allah ya ci gaba da cewa
لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير
Allah ce la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min duni al-mu'minin kada mu'minai su riki kafirai masoya su bar mu'minai wa man yaf'al dhalika wanda duke aikata haka fa laysa min Allah fi shay ba ruwan Allah da shi illa an tattaqu minhum tuqah sai dai idan kare kanku za ku yi daga gare su wa yuhadhdhirukum Allah nafsa Allah yana muku gargadin kansa wa ilaihi al-masir kuma zuwa gare shi makoma take Allah subhanahu wataala ayar da ta gabata ya bayyana cewa shine malikal mulki shine mamallakin mulki kuma duk matattara alheri gaba daya a hannunsa take saboda haka shi yake da cikakken iko na sarrafa duniya yadda ya ga dama yana ba mu wanda ya ga dama ya hana wanda ya ga dama ya ɗaukaka wanda ya ga dama ya kaskanta wanda ya ga dama to idan ya zanto da ɗaukaka da kaskanci duk a hannunsa suke to saboda haka ubangiji subhanahu wataala a nan sai yake bayyana cewa yana daga cikin jahilci da wauta ga wani ya ce zai tafi wajen wani makiyin Allah a gurin shi yake neman ɗaukaka ba a gurin Allah idan ya zanto shi ne mai ɗaukakawa shi ne mai kaskantawa mun yarda da wannan ta ina ne kuma za mu nemi ɗaukaka a gurin wanda Allah ya kaskanta shi ya rika ganin cewa a gurin kaskantaccen da Allah ya kaskanta a gurinsa zai nemi ɗaukaka saboda haka ya watsar da ƴan uwansa ya guje su ya rungumo waɗanda suke makiyansa makiyan Allah to shine anan ubangiji subhanahu wataala yake tsawatarwa mu'minai la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin la yattakhidhul mu'minun kada mu'minai su riki kafirai awliya'a majibanta masoya waɗanda za su riƙa neman taimakon su su zanto sune masu taimaka musu su riƙa nuna musu ƙauna suna goya musu baya suna ƙarfafa su a yayin da kuma za su yi watsi da mu'minai ƴan uwansu shine min dunil mu'minin ma'ana su bar mu'minai ba za su so mu'minai ba sai dai su so kafirai ko kuma a'a su daidaita sanda za su yi wa mu'mini da kafiri dole zama ɗaya ne shi ba ruwana ni ka ganna nan ba ruwana da wani bambancin addini ni da kai da kowa ma ni ɗaya ne a gona ba daidai ba ne ba daidai ba ne wanda ya ce ya yi imani da Allah ya yi imani da manzon Allah ya yi imani da alƙur'ani da wanda ya ce ban yarda Allah ɗaya ba ne ban yarda annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ba ne ya ɗauka shi a wurinsa maƙaryaci ne alƙur'ani kuma zunzurutun ƙarya ce bai yarda da shi ba da wanda ya yarda da waɗannan ka ce kai a gurinka babu bambanci wannan ai magana ce mai haɗarin gaske Allah ya raba kai ka ce daidai suke a gurinka ba za su zama daidai ba lai su sawa'a
Amin.
Wanda Allah ya yi masa alkawarin aljanna da wanda Allah ya yi masa alkawarin wuta ya za su zama ɗaya. Za su sauyi ashabul nari wa ashabul janna. Ashabul janna ta humul fa'isu. Allah ce ba za su yi daidai ba. Kai ka ce za su yi daidai. Magana tana da hatsari. So wani lokaci akan faɗi magana a addinance mai hatsari ce. To amma saboda jahilci sai ka ga mutum yana tutiya ma da wannan. Wato shi abin alfahari ne a gurin sama hakan shi a haka yake akwai abin da ake cewa adalci adalci shine duk mai haƙƙi ka bashi haƙƙinsa wannan musulunci ya fi kowa tsanantawa a kan haka ka bambance wajen adalci tsakanin mumini da wanda ba mumini ba tsakanin musulmi da ba musulmi a wajen adalci duk kai musu adalci wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu kada kiyayya da mutane su hana ku yi musu adalci ku yi adalci wanda shi yafi kusa da taƙawa saboda adalci daban a matsayin ka na shugaba an baka ragamar iko a ƙarƙashin ka akwai musulmi akwai wanda ba musulmi ba akwai mutumin kirki akwai wanda mai saban Allah to wajibi ne kowanne kai masa adalci kowanne ka bashi haƙƙinsa amma jin ƙauna da jibinta da runguma to ka rungumi mumini saboda wani matsayi kuma shi da yake da shi a gurin Allah saboda wasu sai suke hargitsa abin tsakanin wannan da wannan sai su ɗauka ai tunda aka ce kai musu adalci to ka nuna ƙaunarka da mumini da wannan duk su zama ɗaya to shi kuma ta ɓangarensa ba fa zai so ka ba duk yadda za ka yi masa yaƙi za ka rungume shi yadda za ka jawo shi jiki yadda za ka yi zaɓe ha an tum ula'i tu hibbuna wala yu hibbuna ku muna nan tafi zuwa ga ayar wannan wanda ya halitta ya halicce mu dukan da mu da su gaba ɗaya shi yake ba da wannan labarin indai ka yarda gaskiya Allah yake faɗa man asdaqu minallahi qila wa man asdaqu minallahi hadith qul sadaqa Allah to ka yarda abin nan da yake faɗa haka yake ko bai canza ba daga zamanin can har zuwa yanzu Allah subhanahu wataala ya hana wannan ayoyi da dawa alqur'ani sun yi tsawatarwa akan wannan ya ayyuhal ladzina amanu la tattakhidhu alyahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna Allah la yahdi alqawma adh-dhalimin zaci ya ku wadanda suka yi imani kada ku riƙe yahuda da nasara majibinta sashin su majibinta sashi ne wato sashin su kansu haɗe yake suna son junan su wa man yatawallahu minkum wa tajibince su fa innahu minhum shima ya zama su inna Allah la yahdi alqawm adh-dhalimin Allah baya shiryar da azzalimai haka nan Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu la tattakhidhu alladhina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban min alladhina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani kada ku riƙi waɗanda suka mayar da addinin ku abin izgili suka mayar da addinin ku wasa daga waɗanda aka bawa littafi gabaninku da kuma kafirai ku rike su majibinta masoya wattaqullaha ku kiyaye Allah in kuntum mu'minina in ku mu'minaini ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu alkafirina awliya'a min duni almu'minin aturiduna an taj'alu lillahi alaykum sultanan mubina ya ku waɗanda suka yi imani kada ku rike alkafirina kafirai awliya'a majibinta min dunil mu'minina kubar mu'minai aturiduna an taj'alu lillahi alaykum sultanan mubina kuna san ku ba wa Allah hujja bayyananniya akan ku wanda za ta zai sa ya kama ku da ita ya ayyuhal ladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilayhim bil mawadda wa qad kafaru bima ja'akum min al haqq yukhrijuna ar rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum Allah subhanahu wa ta'ala ya ku wanda suka yi imani kada ku riki makiyana makiyanku duk makiyin Allah makiyin mu'mini ne duk makiyin mu'mini makiyin Allah ne sai sa Allah ce aduwwi wa aduwwakum duk wanda zai ki Allah to yana kinka kai ma mu'mini duk wanda zai ki mu'mini to makiyin Allah ne tulquna ilayhim bil mawaddati kuna nuna musu kauna وقد كفروا بما جاءكم من الحق الهل سن كافر cewa gaskiyar da ta zo muku yukhrijun ar-rasula wa iyyakum suna fitar da manzo da ma ku daga gidan dajinku ba dan komai ba an tu'minu billahi rabbikum dan kawai kun yi imani da Allah ubangijinku dan haka wajibi ne muwalat din sun ce tsakanin mu'mini mu'mini su rungumi juna su so juna su kaunaci juna su taimaki juna wato ciciba juna haka ya dace mu'mini su wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd mu'minai maza da mata sashin su masoya juna ne to sannan Allah subhanahu wata'ala ya jan kunni ya yi gargadi mai zafi ya ce wa man ya fa'al zalika fa laysa min Allahi min shay wanda duk ya yi haka fa laysa min Allahi fi shay ba ruwan Allah ne shi wanda duk Allah sai ce ba ruwansa da shi
fasallahu
alaihi ai wannan ya taro wa kansa abinda ba zai iya dauka ba Allah ce ba ruwana da kai saboda ka je can gurin waɗanda kake ganin su ne za su iya maka komai ka je can ka ci gaba da yi musu yaki ka ci gaba da hidimta musu ka ci gaba da jawo su jiki ka ci gaba da cicciba su sauran kuma in uwanka mu ne ka ci gaba da take su ka je can ku haɗa kai mun ya tawallahu minkum fa innahu minhum ka je can ku haɗu sannan sai Allah ya yi togaciya ce illa an tattaqu minhum tuqa sai dai idan za ku kare kanku daga gare su za ku riƙi wuƙaya yayin da ya kasance kuna jin tsoron sharrinsu saboda sun fi ku ƙarfi sun fi ku yawa sun fi ku galaba ba ku da yadda kuka iya to anan sai ku yi musu mudarat wanda yake cewa mudarat shine lallabawa sai ku lallaba su sai ku lallaba su ko da a harshe ku nuna cewa babu matsala amma a zuciya ku ji cewa dan uwanku mu'mini shine gaba da kowa kada a zuciya abinda kuke faɗa musu da harshen ya zama haɗa zuciya a zuciya ya zama na imanin nan naku da Allah ya sifanta ku da shi yana nan tunda nan Allah yana magana da mu'mini ne Allah yana magana da mu'mini ne ce la yattakhidhul mu'minuna sauraka da mu'mini yake magana muwalati na zahiri kada a same shi daga wajen mu'mini dan daman bai kamata mu'mini a samu daga zuciya abin yake ba bai kamata ba saboda haka sai aka yi maganar zahiri shi yasa ba malamai suka ce ka duba hikimar Ubangiji da yake magana da mu'minai akan abin da yake hani ne hanin wani aiki ne ba wai abin ya shiga ransu ba ne amma ana iya samun wani saboda rauni saboda rashin fahimtar addini saboda boko ya ji cewa ai ba wata matsala amma duk da cewa akwai imani a zuciyarsa to sai Allah ce la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya sai aka fuskantar da hanin kai tsaye zuwa ga mu'mini amma da aka zo wajen wanda zai aikata sai aka ce wa man yaf'al sai aka kawo zamirul ghaiba wa man yaf'al zalika falaysa min Allahi fi shay domin ana ganin cewa mu'mini wanda imanin yake zuciyarsa ba zai yi haka ba sai wanda daman can akwai alamar tambaya a cikin zuciyarsa don yanzu anan magana ce wacce take aiki ne wanda yake da muni saka sai aka ce man yaf'al zalika falaysa min Allah fi shay wanda duk yayi haka ba ruwan Allah da shi to wannan ita ce ake kira ta kiyya a musulunci ta kiyya tare da kafirai wanda suke da galaba suke da karfi ba ka da yadda ka iya da su sun fi ka karfi idan ka nuna wani kaunar ka zuwa ga addinin ka zuwa ga mu'minai yan uwanka to za su tuce ka to gudun cutar da kai to shikenan sai kai ta kiyya a baki rimi-rimi amma a zuciyarka dan uwanka kake so an gane wanda ita ce attaqiya ma al-kuffar sai ana ma la yattakhidhu al-mu'minu al-kafirina so ka ita ta kiyya tare da kafirai aka santa shi yasa wasu daga cikin magabata da wasu daga cikin salaf kamar yadda Qurtubi ya kawo a cikin littafinsa Jami'ul Ahkam al-Qur'an ya kuma danganta magana zuwa ga Mu'az ibn Jabal da Mujahid yake cewa suna cewa la taqiyata ba'da an a'azza Allahu al-Islam bayan Allah ya karfi ya daukaka musulunci to kuma babu magana taqiya yace wannan ya kasance ne kana taqiya fi jidati al-Islam lokacin da musulunci yake jadid yake sabo qabla quwwati al-muslimina kafi musulmi su karfi a Makka musulunci yana jariri yana sabo saboda yana cikin barazana suka ce amma al-yawm faqad a'azza Allahu al-muslimina ayattaqu minhum tuqa yanzu musulmi Allah ya karfafa su ya ba su karfi su kuma sai su shiga ba da wani kakkare kansu a sai su fito su bayyana musuluncin su sai kuma tutiya da addinin su malamai sun yi ijma'i akan cewa ita wannan taqiyya din tare da waɗanda ba musulmi ba rukhsa ce wannan sauki ne musulunci ya baka lokacin da kake cikin larura lokacin da abu ya fi karfinka aka baka wannan shi yasa suka ce ba wanda aka kirsa tashi sai yayi ya faɗi kalmar kafirci ko a kashe shi sai ya faɗi kalmar kafirci amma zuciyarsa na nutsa da imani to wannan ba a masa hukunci da cewa ya kafirta wannan ijma'i ne na malami illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman saboda aka kirsa tashi ta hanyar barazana da kisa ko kuma ta hanyar azabtarwa ko ta hanyar masa wani abin nan barazana da wato cire masa wata gabar jikinsa to wanda yana da dama ya furta kalma ko da ta kafirci ce wannan ana yin sa ne fil aqwal amma ba fil af'al ba fil aqwal shi wasu malamai suka ce banda af'al da ba za a ce ka kashe wani ba kai ka kubuta a'a karka kashe shi sai ranka bai fina shi ba a ce ko ka kashe shi zai zo tun ya kashe wani wai matsa mu a cikin suke za su kashe to za su kashe ka kai sai ka kashe shi ranka nan yadan kare ya fina shi tsada fina shi daraja to ba wanda ya zabi azima ko da a irin wannan yanayin ya zabi azima wato yace shi zai dage akan imaninsa ba zai furta abinda suke so ba wannan shine ma yafi wannan shine afdal kamar da Imam Ahmad yayi lokacin mihna duk irin yadda aka kai ga tirsa sashi wasu suna cewa ka faɗa abinda suke so ka faɗa ai ba a zuciyarka ne ba ka san kawai da fatar baki ne ran da Allah ya baka karfin fitowa ka bayyana gaskiyar sai ka fito ka bayyana ya ce a'a ya kafe akan ci ba zai faɗa abinda suke buƙatar ya faɗa ba saboda shi bai yarda da wannan abu ba to wannan shine yafi saboda haka Ibn Battal yake cewa ijma'ul ulama ala anna man ukriha ala al-kufri hatta khashiya ala nafsihi al-qatl annahu la ithma alayhi in kafar wa qalbuhu mutma'innun bil iman malamai sun yi ijma'i cewa duk wanda aka tilasta masa yayi kafirci yaji tsoron za a kashe shi babu laifi dan ya ambaci kalmar kafirci zuciyarsa tana cike da imani tana nutsa da imani wala tabiru minhu zawjatuhu ba za a ce idan ya faɗi wannan kalmar ta kafirci ba matarsa ta zama ba matarsa ba ولا يحكم عليه بحكم الكفر بذا ما سحكمتي ده كافرتي با وانا اتتشي مغرر امام مالك ده متانن كوفه ده امام الشافعي تو وانا اتتشي تقير ده معلمي سكاي مغانا اكنتا تشي تقيا المسلمين تقيا ايانين ده مسلمي يكي تاره ده كافرن ده سكا فيشي قربي سكا فيشي غلبا yake gudun sharrin su to wannan zai iya koye abin da yake cikin ransa na imanin sa koda a zahiri zai bayyana musu cewa suna tare wannan shi ita ce illa an tattaqu minhum tuqa go kula siyakin ayar akan ba akan musulmi da musulmi yake magana ba ba akan musulmi da musulmi ba kana musulmi da musulmi sai al'amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar ba magana taqiya sabanin taqiya a wajen masu bin addinin shi'a su taqiya su daman taqiya ce tsakanin musulmi da musulmi tsakanin su da musulmi tsakanin su da musulmi kuma su a wajen su ba ruksa bace mu mun ce ruksa ne sauki ne akai maka in mutun yaga zai kafe in ma yaga zai rasa ransa ne akan ya kafe a bisa imanin sai ya dage wannan bai laifi ba to amma su a gun su taqiya ba ruksa bace taqiya rukuni ne daga cikin rukunan addinin su kamar yadda ka san sallah rukuni ce a addini wanda duk baya sallah to ya bar addinin sa man taraka ha faqad kafar duk wanda ya bar sallah ya kafirta to haka nan taqiya take a wajen mabiya addinin shi'a kai kuma tafi ma sallah a gurin su ibnu babawayhi yana cewa i'tiqaduna fi taqiyati annaha wajiba man tarakaha bi manzilati man taraka as-salata haka ibnu babawayhi yake faɗa cikin littafin sa al-i'tiqadat wanda daga cikin manyan malaman su yake cewa aqidar mu game da taqiyya cewa wajibi ce wanda duk ya bar yin taqiyya to kamar ya ƙin sallah ne saboda haka dole kana shi'a dole kai taqiyya tare da wa tare da ɗan uwanka musulmi da kuke tare ka rika nuna musu ai duk mu ɗaya ne a haɗa kai har ma suna jinginawa Abu Ja'far al-Baqir Muhammad ibn al-Husayn ibn Ali ibn al-Husayn cewa yana cewa law qultu inna tarika at-taqiyati ka tarika as-salati la kuntu sadiqan suka ce wai ya ce da zan budi baki in ce wanda ya bar taqiya kamar wanda ya bar sallah ne to da gaskiya na faɗa kai har ma jinginawa annabi suke yi bisa ƙarya kamar yadda ibnu babawayhi ya kawo a cikin littafin sa Jami'ul Akhbar yana cikin Biharul Anwar yake cewa tariqut taqiyati ka tariqis salati mai barin yin taqiya kamar wanda yake barin sallah ne kai har ma suna ganin taqiyar ma ta ma fi wannan domin suna cewa ita taqiya tis'atu a'sharid din fi taqiya wato kaso 9 bisa 10 na addini yana tattare cikin taqiya ne wala dina liman la taqiyata lahu babu addini ga wanda bashi da taqiya kaga yafi sallah tis'atu a'sharid din in ka kasa addini kuma kaso 9 duka taqiya ce suka ce duk wanda yake baya taqiya to yana zunubin da ba za a gafarta masa ba kamar shirka duk bashi'an da ba zai yi taqiya ba to kamar wanda yake yin shirka ne Allah ce baya gafarta mai shirka inna Allah la yaghfiru an yushraka bih to haka nan su ba wanda yake mai barin taqiya Allah ba zai gafarta masa ba suna jingina wa Zainul Abidin Ali ibn al-Husayn cewa wai ya ce kamar yadda yake cikin littafin Wasa'ilu Shi'a na Al-Hurr al-Amili yake cewa wai ya ce yaghfiru Allahu lil mu'mini kulla dhanbin yadhharu minhu fi ad-dunya wal akhirah ma khala dhanbayn tarku at-taqiyati wa tadhi'u haqqan huquqil ikhwan yake cewa Allah yana gafartawa mu'mini kowane zunubi da zai yi a duniya da lahira banda zunubi guda biyu shine ya kiyin taqiya ko kuma ya tozarta haƙƙin ƴan uwa suna nufin yasu to lokaci yayi gashi kuma bamu gama bayanin taqiya a gurin su ba domin ya kamata a fahimci bambanci tsakanin wannan ayar da kuma taqiyar da take cikin littafin saboda duk wanda kake magana da shi akan taqiya sai ya ce ai Allah ya ce illa an tattaqu minhum tuqa da ya gaya maka wannan to kaga ya mai da kai kafiri kai kafiri ne shi yasa zai maka takiya to shi kuma Allah ba anayi magana ba in ka yadda ni musulmi ne to mai ka takiya tsakani na da kai in wani kuskure ne ka gyara mu kuma in addini kake ka bayyana mu ma mu gani ko ya dan mene za ka rika boyewa saboda munin addinin baya bayyanuwa munin addinin addinin za gina shi akan zagin Abubakar da Umar da Uthman da Nana Aisha da Hafsa da manyan sahabban Annabi da tsine musu albarka da la'antar su ya za iya bayyana iya bayyana shi a gaban mu'mini ba zai bayyanu ba to sai ka sai ai ta nuku-nuku ai ta boye-boye ce mu ba mu zagin sahabbai saboda shi bai yadda waɗannan da kai yadda sahabbai bane shi sahabbai ne a gunsa shi yana da nashi sahabban da su kadai ne sahabbai yace ba ma zagin sahabbai yana nufin sahabban su su amma kai naka aida mun ba sahabbai bane to amma saboda taqiya ba zai fito ya abin nan ba to insha Allah karatu na gaba za mu karkare wannan gabar kafin mu shiga aya ta gaba abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada dan kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.